Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa ashirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 11 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa ƴan Boko Haram da ISWAP fiye da 35,000 sun mika kansu ga gwamnatin jihar Borno. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an samu bullar cutar kyanda ko dusa a jihar Agadez. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin duniya. A jiya Alhamis, Amurka ta gargaɗi Rasha game da abin da wasu masu lura da al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin Rasha suka aikata a Ukraine. Jami'an Amurka sun ce Rasha ta juye kan dabarun yin barna ga cibiyoyin jama'a a Ukraine, yayin da manyan tattaunawa da ɓangarorin da ke faɗar juna suke ba a samun ci gaba ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce sun ga rahotanni masu inganci na kai hare-hare da gangan kamfararen hula wanda ƙarƙashin yarjejeniyar Geneva za ta zama laifin yaƙi, ko da yake bai zargi Rasha da aikata irin waɗannan laifuka ba. Shirin shugaban Rasha Vladimir Putin na gaggauta kame Ukraine a bayyane yake yanzu ya ci tura, inji Price game da mamayar da aka kwashe makonni biyu ana yi. Don haka yanzu ya juya zuwa dabarar yin barna a cibiyoyin al'umma don ƙoƙarin karye nufin mutanen Ukraine, wani abu da ba zai iya yi ba. Rasha da ta musanta kai wa fararen hula hari a ƙasar Ukraine. Ɗaruruwan dakaru daga rundunar ta 82 ta Amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin Poland da ke da tazara kaɗan kan iyakar ƙasar Ukraine, lamarin da ya sanya su kusanci da inda jiragen saman Rasha suka kai hare-hare na baya-bayan nan a yammacin Ukraine. Tawagar dai wani ɓangare ne na jibge sojojin Amurka kimanin 5,000 da aka aika zuwa ƙasar Poland a makonnin baya-bayan nan, kuma baya ga sojoji 4,000 da suka riga suke ƙasar. NATO ta ce jibge sojojin na aikewa da saƙo zuwa Moscow cewa ƙawancen ƙungiyar zai kare kowane inci na yankinta. Harba makamai masu linzami biyu da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan gwaje-gwaje ne na wata sabuwar na'urar makami mai linzami da ake iya harbawa tsakanin nahiyoyi ICBM a takaice, jami'an Amurka sun faɗa a jiya Alhamis, yayin da suke sanar da sabon takunkumi kan Pyongyang tare da yin gargaɗi cewa zai iya haddasa mummunan tashin hankali. Gwajin na ranar 26 ga watan Fabrairu da na 4 ga watan Maris ba su nuna tsayin tafiyar da makamin na ICBM zai iya yi ba, amma ana iya tantance tafiyar da zai iya yi kafin gudanar da wani gwajin na nan gaba wanda za a iya ɗaukansa a matsayin harba tauraro sararin samaniya, a cewar wata sanarwa da kakakin Pentagon John Kirby ya fitar. Koriya ta Arewa bata bayar da cikakken bayani game da gwaje-gwajen ba, illa dai ta ce suna shirye-shiryen harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri na soji.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ƙarshen taron da ƙungiyoyi masu zaman kansu da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai da kuma British Council suka shirya a garin Maiduguri babban birnin jihar Borno kan harkokin tsaro, sun bayyana cewa wasu 'yan Boko Haram da ISWAP fiye da 35,000 suka miƙa kansu ga gwamnatin jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi da ƙarin bayani.
Ƙarshen taron da ƙungiyar fararen hula da tarayyar Turai da kuma ƙungiyar da ake kira British Council suka shirya a garin Maiduguri kan harkokin tsaro, sun bayyana cewa fiye da mayakan Boko Haram haɗa da ƙungiyar ISWAP sama da 35,000 ne suka miƙa kansu ga gwamnatin jihar Borno. Taron, wanda ya samu halartar jami'an tsaro da malamin makarantun jami'a da kuma 'yan jaridu, sun kira ga al'umma da su gaba da ƙarfafa gwiwar waɗanda suka miƙa kansu. Wannan yaƙi da ya shafe sama da shekaru 12 ya kawo ƙarshe hakan nan. Joseph Cha, wannan shine komandan hana sha da fitoshi da miyagun kwayoyi na jihar Borno, ya ce shin miyagun kwayoyi na ɗaya daga cikin abin da yake ƙara rura wutan wannan rikici.
Kaga kaman wayanda suke mugayen haloli iri-iri, da wani mutum zai tashi ya je kan hanya ya kama wani ya kwace mai kaya ko kuma ya kashe shi ko kuma ya je ya dauki yarinya ko matan wani da ba nashi ba ya amfani da ita ko kuma ya kama mutum kawai ya kashe shi kawai. To irin hali mugayen hali haka zaka ga mutum ba zai iya haka ba in bai sha wani abu ba, watakila ya sha wani abu da ya canza mai hankali ya ma manta cewa abin da yake yi haram ne, sai kawai ya je kawai yayi kawai shi ya ga ba abin da zai faru.
Shi ko mai taimaka gwamna kan harkokin tsaro Brigadier General Abdullahi Ishaq mai ritaya ya bayyana cewa yanzu haka suna da yan boko haram fiye da 35,000 da suka mika kansu da kansu.
Mutane su daga Deji suka dawo, yanzu muna da kamar 35,000 mutane 35,000 suka dawo kowanne rana suna kira haka ne suna dawo. Ya kamata federal government ya taimaka abokinin wannan state su ma ya kamata su taimaka.
Don kada ka bayanin cewa ko sai in matan Chibok da aka samu a cikin wayannan da suke mika kansu kamar ko su nawa ne?
A mun samu mata Chibok su uku kuma akwai wadansu wanda aka kama su a cikin church su shida haka su ma mun karbe su and unite them with their family kawai.
Malam Musliman wani mai rike da sarautar gargajiya ne ko malami ne daga jami'ar Maiduguri.
Rokon Allah da muke da ƴan uwanmu da suke a doren ƙasa shi ya kawo mana wannan zaman lafiya kuma kokarin shi gwamnan mu na Borno Baba Gana Umar Zulum da shi mai martaba Shehun Borno da sauran manya. Saboda haka jama'a mu haɗa kanmu, waɗanda suka zo kuma kar mu tsangwame su, Allah ne ya jarabce su, Allah zai iya jaraba kowa ta kowane bangare. Tunda Allah ya zo ya jarabce su sun zo sun gane kurasu sun zo sun nemi tuba sai su zama su kawai dai a sa ido a yanayin zamantakewa nasu.
Alhaji Isa Abdam shine manajan gidan rediyo da talabijin na jihar Borno da kuma abin da ke cewa game da sha'anin a yankin Tafkin Chadi.
Ka san yankin Bakin Chadi din na ce daga Kukawa na ce Bid Fatah Island, abin da muke nufi da Fatah Island shine yankin da ake noma ta Bakin Chadi wanda mutane sun taho daga nahiyoyi da yawa a cikin kasar. Ka ji ba irin mutane da babu abin da suna noma dai in dai duk shekara suna wannan aikin tattalin rashin tsaro ya wutar wa wannan gurin za a samu economic crisis na abinci me ka da abin cikin kasar nan rashin noman da ake a yankin Chadi.
Ko ma menene makasudin shirye wannan taro? Tambayar kenan nema shugaban fararen hula na kasa wato ambassador Ahmed Shehu ga abin da ke cewa.
Mun zo na mun gani ne a matsayin mu na masu kungiyoyi masu zaman kansu abubuwa suna faruwa kuma muka gani ba za mu bari mu ce komai mu bar ma gwamnati ba. Gwamnati ma tana son taimako a taimake ta da shawarwari, shine muka ce to bari mu yi takannan sakono mu da kungiyoyi masu zaman kansu kamar su British Council da European Union suka taimaka mana muka kawo masu ruwa da tsaki mu zo na mu tattauna especially wannan lamarin da ƴan uwan mu wanda suke Boko Haram suka ajiye kayan su na fada suka shigo cikin gari.
Ambassador Ahmed Shehu kenan shugaban kungiyar fararen hula na kasa ke bayani kamar dalilan su na shirye wannan taro. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, yanzu kuma ga Sarfila dauke da sauran labaran duniya.
Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Abi da ake gwabzawa ya ce tawagga za ta fuskanci kalubalen tsaro matuƙa idan Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye sojojin Habasha daga cikin rundunar kamar yadda aka tsara. A halin yanzu dai kasar Habasha na ba da gudunmawar daukacin sojoji 2,000 da ke cikin rundunar wucin gadi ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yankin Abi UNISPA da ke sa ido a yankin Abi mai hakomai a kan iyakar Sudan da Sudan ta kudu. A cikin watan Afrilun shekarar 2021, Sudan ta nemi Majalisar Ɗinkin Duniya da cire sojojin Habasha daga UNISPA bayan tattaunawar da aka yi tsakanin Sudan da Habasha game da dam ɗin Grand Renaissance da Habasha ta yi a kogin Nilu. Da yake magana da muryar Amurka ta shirin South Sudan in Focus a jiya Alhamis, mai magana da yawun UNISPA Daniel Adekira ya ce janyewar sojojin Habasha zai kawo cikas ga shirin daƙile har-haren, saboda har yanzu UNISPA na jiran sojoji daga ƙasashen China da Pakistan da kuma Bangladesh. Daga ƙarshe sojojin Pakistan sun ce a jiya Alhamis wani makami mai linzami na India ya kai hari a yankinsa wanda ya lalata kaddarori na fararen hula amma ba a samu asarar rai ba. Pakistan ta yi kakkausar suka ga wannan cin zarafi tare da yin takatsantsan kan sake afko duk wani abu makamancin haka nan gaba. In ji kakakin rundunar sojan ƙasar Manjo Janar Baba Iftar ya shaida manema labarai a birnin Rawalpindi. Duk abin da ya sa wannan lamari ya faru, Indiyawan ne ya kamata su yi bayani, in ji shi. yana mai cewa abin tsokanan na India ya faru da yammacin Laraba. Bawo martani kai tsaye daga India.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An samu bullar cutar kyanda ko dusa a cikin jihar Agadez da ke jamhuriyar Niger, inda kawo yanzu mutane fiye da 100 ne suka harbu da cutar a cikin sati guda, yayin da mafi yawancinsu yara ne kanana da ba su wuce shekara 5 ba, sakamakon bujirewa allurar rigakafi da jama'a suka yi ne ya sa ake samun masu kamuwa da cutar. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana daga Agadez.
Sanin kowa ne duk shekara-shekara irin wannan lokacin na zafi akan fuskanci tarin matsalolin samun bullar cutar kyanda ko dusa a Nijar. A jihar Agadez mutane 109 ne suka kamu da cutar kyanda ko dusa a sati daya, wanda mafi yawancinsu yara ne kanana da ba su wuce shekaru 5 ba. Dr. Irabawa, shugaban ma'aikatar da ke kula da kiwon lafiya ta jihar Agadez.
Kamar kowace shekara wanga dan lokacin da muke ciki da zahiya hala wani bi sai kaga ga cuta kamar cutar nan ta dusa tana bulluwa, kuma abinda mun ka samu masu cutar nan ta dusa mutum 109. Ka san cutar dusa ba karamar cuta bace, mun san irin bala'in da take abukawa da yawa bisa dan adam. Wani bi ma ko bata kashe shi ba gaskiya tana sami shi bala'i da yawa wanda har ya mutu ma abin da shi. Mun lura dai da muka jiba wanda sun kahi kamuwa da wannan cuta ta dusa kamar yara daga shekara 1 abin da ya kai shekara 4, to sai muka lura mata ba su komowa a yi ma yara wannan allurar ta biyu. Ka san a wata 9 ake ma yara ita lishin allurar nan ta biyu da ba a yi musu ba, shi yasa ba su samu immunity ba ga jikinsu.
Kusan a duk shekara akan samu bullar cutar ta kyanda ko dusa musamman a irin wannan lokacin, don haka Traore Hamidu ɗan ƙungiyar farafulla a Agadez ke ja hankalin jama'a.
Akwai matakai wanda likitoci suna bada wanda ya kamata mutane su bi su kai ya zamanto abin ya ci gari gaba daya har ya kai inda ba a yi mitigation sai an nemo taimako daga wani wuri. To wannan in ba yi hankali ba nan zuwa sati yana yayi duble. Dusa ciwo ne wanda yana yaduwa da gaugawa, dalilin wannan vraiment ga mutane ya kamata su dauki matakai. Ciwo ne mai kama yara da yawa, kuma kun san al'umman babu yara wannan akwai matsala. Ka san in dai yaro bai lahiya uwan ma bai lahiya, uwan bai lahiya uban ma dole abin zai taba shi, dole ne wannan a cikin lakololi ma ya kamata in sun ga alama da an gane su to yaron na agogoce a fida shi cikin sauran yara.
Ko menene iyaye ke yi don kiyaye sauran jama'a? Ga dai wasu iyaye mata da suka kai yaran su asibiti.
Na zo likita ne yaro ne bai da lahiya rushale yake yi wa ciwo wanda ake ce ma dissa. Ganin dai yana yin ta kware shine nake so a kula mishi. Kuraje wa dissan huto kuma an mishi allura ta farko, to ban komo ba yanzu shine ciwon ya dame shi, shine na komo in gani.
Yaruna ne bashi da lafiya, yana cutar dissa saboda yaruna da na kashi yanzu a matsale yake, in bai sa abu ma sai an rike mu saboda ta mai kuraje sosai cikin baki, cikin idanu, cikin shiki da duk gaba ɗaya. Ga nan dai galabaita yaran.
Tun farkon bullar cutar a jihar Agadez, hukumomin kiwon lafiya sun aike da allurai a kananan asibitoci domin yi wa yara kanana da kuma ƴan samari allurar rigakafi domin shawo kan yaduwar cutar. Dr. Irabawa.
Matakai an fara daukar su saboda ba tsaya ana kallon cuta ba. Da farin dai muna da sauran vaccine nan ne gare mu, an ka dauki kama districtin Ifirwan da na Adarbi Sanat da ya jawo saura sun dauka sun fara allurar nan. Akwai abin da ake ce masancir, kamar sai a kewaye wurin inda duk adda wannan wurin sai a kewaye duk sai ayi masauran nan allura saboda kar ta yabi ko ina. Tunda allurar nan kyauta gwamnati yake yin ta, ba biyan ta ake yi ba. Yaro ne kawai zaki kawowa ayi mishi.
Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Hamid Mahmud, za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda wata kungiya mai fafutukar samar da gwamnatoci na gari da kuma adalci, wato Network for Good Governance and Justice, ta ce idan har ana so a magance matsalolin Najeriya, to dole ne sai an haɗa kai da 'yan jarida. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Kungiyar wadda ta shirya taron bita akan kalubalen da ke bangaren shari'a wajen samar da gwamnati ta gari da kuma bukatar da ke akwai wajen inganta aikin jarida domin kyautata demokaradiyya, ta ce aikin jarida jigo ne a dukkanin al'amuran ci gaban ƙasa. Farfesa Sadiq Isa Radda shi ne shugaban kwamitin amintattu na kungiyar ta Network for Good Governance and Justice a Turanci. Kuma ya ce duk da matsalolin Najeriya akwai mafita.
Idan ana son kowane bangare ya gyaru a Najeriya, sai ƴan jarida sun yi aiki su, saboda shi ɗan jarida kamar shi ne kunne da ido na al'umma. Idan ya binciko ya faɗa abin da yake daidai, mutane sai a yi ta yi, abin da ba daidai ba sai kowa ya gyara. Shi yasa muke ganin gyara bangaren shari'a zai fi sauki, zai fi sauri idan ƴan jarida suka shigo. Wato a dunkule abin da muke cewa shi ne ƙasa za ta zauna lafiya idan bangaren shari'a ya tashi tsaye ya yi abin da ya dace. Idan kuwa za mu samu matsala a matsayinmu na ƙasa da bangaren shari'a, to Najeriya za ta fama da matsaloli kala-kala. Dan ita shari'a ita ce za ta sa kowa ya shiga hayacin shi. To shi yasa muka ce mu dai a matsayinmu na kungiya za mu ba da gudunmawa a tabbatar cewa alƙalai, lauyoyi da duk wanda ke aiki bangaren shari'a da Allah da Annabi ayi makasa adalci a mutane adalci.
Farfesa Ismail Shehu na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria shine ya gabatar da makala akan inganta aikin jarida domin kawo ci gaba a ƙasa.
Ɗan jarida suna da aƙida da kuma horarwan cewa aikin su ne su faɗi gaskiya, kuma su masu faɗi ne a madadin al'umma. To su wa Allah su rika tantance tsakanin tsaba da tsaki, ma'ana su gaya wa mutane gaskiyar magana, kuma su idan wani yayi amfani da jahilcin na murguɗa gaskiya domin manufa ta siyasa a dalilin kabilanci ko kuma kawai dan addini ya sha bamban, to aikin su ne su haska, su dawo da hankulan mutane. Yanzu idan da shafi talauci, talauci ya san Kirista ya san musulmi ne, talauci ya san kabi bambancin kabilu ne, haka abin da shafi rashin tsaro. Ko musulmi ke shugabanci ko ba musulmi bane, akwai wajibcin a yi ma mutane adalci, a samar musu da abin more rayuwa. Yan jarida su lura da wannan, su kiyaye mana wannan.
Yan jarida da dama ne da suka halarci wannan taron bita domin inganta aikin jarida da nufin ganin an samar da gwamnati ingantacciya.
Sunana Yusuf Idris, kuma ina aiki ne a DITV Alheri Radio Kaduna. Abu mafi muhimmanci shine dai dan jarida ya san cewa shi dan jarida ne, kuma ya san cewa ya fi karfin wani dan siyasa ko wani jami'in gwamnati ko ma wane ne ya canza mai ra'ayi akan rubuta labari na gaskiya. Sannan dan jarida ya san cewa yana da wani makami a hannun shi, shine na sanin gaskiya kuma ya tsaya akan ta.
Sunana Radia Shitu, ni ma dan jarida ne. Gaskiya wannan taron na yau yana da muhimmanci sosai, da cewa yan jarida yana aikin shi akwai tasiri akan jama'a.
A farkon shekara mai zuwa ne dai za a gudanar da zaɓuka a fadin Najeriya baki daya, kuma tuni kungiyoyi suka dukufa wajen shirya tarurrukan wayar da kan al'umma game da yadda za a yi zaɓuka domin zaƙulo shugabanni na gari. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5, kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. kafin mu kai ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan wakar. zama Adalla. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda, Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Rashin sani aka ce ya fi dare duhu, amma wai shin menene yasa duk da bayanan da hukumar NIMET take fitarwa ake ci gaba da samu aukuwa dukkanin abubuwan da aka yi gargadin za su faru musamman a lokacin ba da wayannan bayanai? Ga ministan jiragen sama Sanata Hadi Sirika a wurin taron bayyana hasashen yanayin ta bana.
To wannan shine babban abin da yake damun mu, namu shine mu yi hasashe ko mu fadi. Ya kamata gwamnatin tarayya, wato da ma'aikatunta, da gwamnatin jihohi da ma'aikatunsu, da gwamnatin kananan hukumomi, da sauran waya masu ruwa da tsaki, kai har ma da sarakuna, ya kamata in an gaya musu wannan su karra, sannan su dauki matakai. Misali kadra gida gare kawai a wani kauye, ya kamata in an gaya maka cewa za a samu damuna ruwa yayi yawa, a samu ambaliya, ya kamata duk inda magudanar ruwa take a karce ta, bude ta ruwan ya wuce. Kar a zo ana gini akan hanyar ruwa, kar a zo ana sa abubuwan da su kare ruwan wucewa, ko kuma kaga mutane sun tashi a karamar hukuma sun yi gine-gine a bisa hanyar ruwa, sai kuma ruwa ya zo ya wanke baki da, kuma bayan an riga an faɗa cewa za a yi haka, ko kuma misali za a yi tsananin zafi, wanda an yi tsananin zafi yawanci akan samu irin ciwon na masu sarajanti da ke faruwa. To ya kamata gwamnoni misali su sa kuɗi, su magunguna, su ba da shawarwari, su wayar da mutane kai na kan wannan abin da zai faruwa. To ya kamata su ne da mu mu haɗa kai a ci gaba. To amma dai a hankali hankali ana fahimta, dan gwamnati suna zuwa, ƙananan hukumomi na zuwa, ma'aikatu ma na zuwa, kuma yanzu tunda an sa abu akan waya, amma haja za ka iya dubawa ka gani, ko kai ma ka yi makanka alƙali.
Farfesa Mansur Bako Batazu, wato shugaban hukumar NIMET, ya yi bayani game da abin da ake buƙatar manoma su yi da bayanan da hukumar ta bayar.
Mun samu wakilta na duka jihohi, sannan manoma su yi amfani da waɗannan ranaku da muka bayyana na farkon ruwa da tsawon damuna da yawan ruwan sama da kuma yaushe ruwa zai ƙare. To waɗannan bayanai malaman gona da sauran manyan manoma in suka samu wannan bayanai za su san wani iri ya kamata su amfani da shi. Sannan kuma muna ba da shawara kamar ga manoma da suke arewacin Najeriya su riƙa amfani da iri wanda yake jure fari, saboda satuttuka da ake samu na fari cikin tsakiyar damuna. Daga nan kuma muna so manoma su riƙa sauraron bayanai da suke hitowa a hukumomi akai-akai na satuttuka da wata da muke badawa, saboda su shirya yadda za su yi ayyukan gonansu.
Ita kuwa Halima Tijjani, ƴar Najeriyar nan da take karatu a New Jersey, ta ƙara yin bayani a game da yadda ake samun haɗaka tsakanin ƙasashe ta fannin amfani da tauraron ɗan adam da ke can sama jannati.
Wannan hotuna da ake dauka daga sararin samaniya za a iya amfani da su domin lura da kaman gobara. Baki misali, lokacin da aka yi wata gobara a can kasar Australia, lokacin tauraron dan adam din mu ita ne take daidai wurin da wannan kasa take, sai aka yi amfani da ita wannan tauraron dan adam din ta Najeriya, aka dauki hotuna domin a san ina ne za a matsa da mutane, ko kuma a ce musu su tafi yanda wutan nan ba za ta shafe su ba, da za a yi kuma a san yadda za a kashe wannan wuta. Ita wannan tauraron dan adam da take za ta iya daukan hoton wuri maimakon a ce ka dauki kamerar ka ta waya ko kuma ta hannun ka dauki hoto. To ita wannan idan tana sama za ta dauki hoton babban wuri, to ta nan sai a yi nazari a san yaya za a yi a taimaki mutane da suke wannan wuri da ake gobara. Har ila yau kuma kin ga lokacin da aka yi wata guguwa a can America da suke kiranta Hurricane Katrina, lokacin aina ita wannan tauraron dan adam ta mu ta Najeriya ita ce take kusa da wannan wurin a wannan lokacin, da shi aka yi amfani aka dauki hotuna domin su sani za su yi su taimaki mutanen ƙasarsu.
Samar da manhajan tafi da gidanka da zai ba da bayanan yanayi a koyaushe babbar nasara ce, amma ina batun al'ummar karkara musamman ma manoma za su samu amfani da wannan manhaja? Ga abinda Farfesa Mansur Bako Batazu yake cewa.
To binciken da muka gabata ya nuna cewa akalla akwai layukan waya a ƙasar nan wajen miliyan 170, wanda ya nuna kuma waya ita ce wanda kowa yana da ita, wani za ga yana da layi biyu uku da waya kawara biyu ko uku. To kuma ya fi sauki da a ce sako da za a aika a takarda ko bayanai kanun hukumomi, yanda kana cikin ɗakinka za ka samu wannan manhaja, daga nan za ka ga duka irin waɗannan bayanai. Sannan kuma akwai yanayi na ruwan sama mai tsanani ko tsawa ko iska mai ƙarfi, ko za samu fari cikin damuna duk muna aika wannan sako. Yana sauƙaƙa yanda manoma suke samun bayanai wanda kuma zai ƙarfafa musu gwiwa ya haɓaka ayyukan gonan su da samun ƙaruwar yabanya.
Mai sauraro, komai yayi farko zai ƙarshe. Kuma a nan za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yarda, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu take mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A jiya Alhamis, Amurka ta gargaɗi Rasha game da abin da wasu masu lura da al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin Rasha suka aikata a Ukraine. Jami'an Amurka sun ce Rasha ta juya kan dabarun yin ɓarna ga cibiyoyin jama'a a Ukraine, yayin da manyan tattaunawa da ɓangarorin da ke faɗar juna suke ba a samu ci gaba ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce sun ga rahotanni masu inganci na kai hare-hare da gangan kan fararen hula wanda ƙarƙashin yarjejeniyar Geneva za ta zama laifin yaƙi, ko da yake bai zargi Rasha da aikata irin waɗannan laifuka ba. Ɗaruruwan dakaru daga runduna ta 82 ta Amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin Poland da ke da tazara kaɗan kan iyakar ƙasar Ukraine. Lamarin da ya sanya su kusanci da inda jiragen saman Rasha suka kai hare-hare na baya-bayan nan a yammacin Ukraine. Harbin makamai masu linzami biyu da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan, gwaje-gwaje ne na wata sabuwar na'urar makami mai linzami da ake iya harbawa tsakanin nahiyoyi ICBM a takaice. Jami'an Amurka sun faɗa a jiya Alhamis, yayin da suke sanar da sabon takunkumi kan Pyongyang tare da yin gargaɗi cewa zai iya haddasa mummunan tashin hankali. Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Abi da ake gwabzawa ya ce tawaggar za ta fuskanci ƙalubalen tsaro matuƙa idan Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye sojojin Habasha daga cikin rundunar kamar yadda aka tsara. A halin yanzu dai ƙasar Habasha na ba da gudunmawar ɗaukacin sojoji 2,000 da ke cikin rundunar wucin gadi ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yankin Abi UNISPA da ke sa ido a yankin Abi mai haƙo mai akan iyakar Sudan da Sudan ta Kudu.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.